Saka, mai wuya.
Ce ta je makaranta wata uku, ta koro gida wata uku. Wannan abin nan muna ganin kamar ba abu ne na kirci ba. Shekara 27, gwamnatin NDC da iyayensa NPNDC suna mulki a kasar Ghana. Zango ta wayar musu baya, ƙarfi musu da ji, tambaye a wani gida, tambaye kuma wannan. Wani abu ɗaya haka na tarihi, wanda ya shafi dukkan Zango, wanda suke wajen Zango cikin shekara 27 da suke mulki a ƙasa.
Jama'a barkan ku da wannan lokaci, barkan mu da sadon mu da kowa a sabon shiri na tsaka mai wuya. Muna fatan kuna nan kalau kamar yadda muke a nan Washington DC. To yau za mu kawo muku ci gaba da muhawara da Baba Yakubu Makeri ya shirya mana kan zaben da za a yi na shugaban kasa a kasar Ghana cikin watan Disamba na wannan shekara ta 2020 da muke ciki. Kuma kamar yadda kuka ji indai kuna bai da mu, kun san wannan muhawara ta yi zafi. Yau za a shiga abubuwa da dama da suka hada da maganar cin bashi, wato za a kwatanta da yake wannan zaɓen na bana za a fafata ne tsakanin gwamnatoci ko jam'iyyoyi da kowacensu ta mallaki ƙasar Ghana, wato da tsohon shugaban da ya mallaki Ghana ɗin da kuma shugaba mai ci yanzu na ƙasar Ghana ɗin. Saboda haka idan an dube su duka biyu, wacce gwamnatin suke tafi ciwo wa Ghana bashi ko me aka yi da kuɗin, kuma sannan wacce ce cikinsu tafi samar da abubuwan masurufi ga al'ummar zangonnin Ghana da yawa. To sai mu ci gaba.
To madalla, a yau za mu tashi ne daga amsar da Alhaji Audu Arif na NDC yar adawa zai bayar akan tambayar da na masa a wajen mako mai John Muhammad zai kawo sabo domin a zaɓe shi. Amma kana da minti ɗaya ka mai da martani akan bayanan Alhaji Ahmad Ayuba.
Tsarin martanin da zan mai da shi ne, NPP in suna magana ya yi batun wancan koyan da aka jefa. An samu ajin jari da wanda ya ɗaya da dubu gudu ko ɗaukar gudu ko mai dubu ɗari biyar. Amma bai iya ya gana mu ba, abin da NPP ke yi kenan. Sai ku jefa magana, ba ku iya gwada bambanci da abin da nan cin nan ta yi ne. Abin da ya sunan shi NPP wurin suka rinjaye NPP da shi. In ya iya gwada maka wannan, sannan ka ce maka ai wanga shirancin da aka yi. Dan jarin da aka yi ya fi wannan. Amma kada ka ce kai ka gwada na NPP, ba ku gwada ma jama'a abin da NPP suka samu. Ka ce wai ga abin jaye ba.
To mun gode.
Ni ban so ina jaye da mata irin wannan magana. Domin ba abu ne da yake ya wuce. Zai yi amfani ma yau hukuma.
Yawwa, to
mun tattauna.
To mu duba wannan tambayar.
Yau muka shirya. Muka haji ne. Shi ne yau. An fiye ce sandara suka faɗi shi ke cewa suke wuce da shi.
Wato kana nufin makarantar sakandare a kyauta ke da ake da wannan gwamnati take bayarwa ke
nan. Mun ga ya musu kamar shi hakuri in ya so a samu inda yaran makaranta za su zauna, shi ne kamar classroom kenan. A huda makarantu da dama yan daji abin bai zama damuwa. Suka ce su sun yi. Suka je suka bakariya mace ta je makaranta wata uku, ta koro gida wata uku. Wannan abin nan muna ganin kamar ba abu ne na kirci ba. Saboda shi mun yi niyyar in Allah ya yi daji za mu fi kokari mu ɗauki mu karkara wannan makaranta.
Alhaji Audu Arif, layinka ya kalle daga inda kake zancen yariya ta je makaranta watanni uku, ta zauna gida watanni uku, so tsora daga gurin.
To wannan kawo wannan ba abu ne na kirki, da yake sun ci sun shawara abin da wanda abin ne ya faru kenan. To mu niyyar mu ne in Allah ya sa muka komo, dama wannan makarantar nan muna ginin ɗaya ɗari biyu, mun gina kamar wurin 40 da wani abu 46, sannan muka saka mulki. Wasu na nan kuma an gina ba kan ba kare ba. Mun yi niyyar mu ɗauki kamar shekara ɗaya ko shekara ɗaya da rai. Mu ɗauki mu kattara wa'innan makarantar nan domin yaran nan su iya su samu kowa ya iya je su inda kowa ke zuwa. Na biyu, kan mun yi wannan ya kamata mu indiya suna shi makarantu da suke zaman kan. Idan abin nan ke nan
fara. Makarantun kuɗi private school.
Za mu kara su cikin wannan abin nan. Don mu mun nemi wannan abin nan. Don yaran nan su samu sukuni inda za su yi karatu. Kuma wannan karatu yadda ake karatun da muke yi, ka ga sai mu je yaro ya je ya koyi a ya sunan shi sakandariyan da menene, wanda bai taimakon shi kamar yadda ake taimakon shi kwalajo, yaro ya kare makaranta ya kare jami'a ba a yi. Saboda shi a sistemin da za mu ɗauki shi ne a kawo makaranta kamar na tafiyaka. Wanda yake
na kere-kere
da mu ci bashin wannan.
Makarantun kere-kere.
Kuma son kai wannan aiki kere-kere. Kamar ilimi ya suna shi fasaha da sauransu, wannan abubuwan nan za yi shi ne mutum ya je free
to a Alhaji Audu
to
Alhaji Audu bari mu duba wannan zancen da kuka ce kuna son ku zo ku inganta zancen bada karatun secondary a kyauta amma a baya kun nuna cewa wannan duk karatun da za a bayar a kyauta ba abu ne mai kyau ba kun menene ya canza a wannan lokaci yasa kuke so ku ci gaba da wannan bada karatun secondary a kyauta alhali a baya kun soki wannan al'amari
waye
ina waye ce kamar haka gore karatu da kyauta ba a dinga yayi ba eh a baya akwai abin akwai
maganganun da aka yi na'am wannan kaya ne na MPP domin kanuba wannan free education ne
Alhaji Audu bari mu taka ma burki a nan ka riga ka yi mintocin ka kuma ka yi bayanai masu gamsarwa akan abubuwa da muka tambaye ku cewa me ku za ku zo ku yi sabo ko me John Mahama yake da shi sabo da zai zo ya nuna mutanen Ghana da za su je su abin nan so mun fahimci abin da kake nufi bari mu koma kan Alhaji Ahmed Ayuba Alhaji Ahmed Ayuba ka ji tambayan da nayi ma Alhaji Audu Arif da farko nike ce mai Major Muhammad zai kawo to ku kuma mun ga abin da kuka yi wato cikin wannan lokaci shin akwai wani abu sabo da za ku zo da shi a wannan lokaci da mutanen Ghana za su iya tsayuwa kai su zabe ku muna sauraren ku
to farko kafin in bayyana abin da za mu yi ina so dan mai martani akan wata magana da yi akan wato free senior high school
to bismillah
wallahi ina sauraren dan uwana ina so in tunani da rayuwa ne ma ban sa saboda mu duka muna garin nan lokacin da suka dauki kudin gwamnati suka ringa talla suna biyan kudi akan rediyo da talabijin da jaridu don a gaya wa jama'a cewa wannan tsarin da ake so a kawo wanda duk ɗan ƙasar Ghana zai samu free senior high school a kyauta ba tare da ya biya ko aniyar ba wannan abun nan ba zai yiwu ba Ghana ba ta da kudin da za ta yi abu ne wanda in aka yi shi zai musa mana harkar ilimin mu gaba ɗaya a ƙasar Ghana yau sun canza shekara sun zo suna cewa wani su yanzu sun gama shi wannan lokacin da ake magana can suka ce kudin Ghana da arzikin Ghana gaba ɗaya an gama cinye kudin mu an gama cin tuka sauran shi abin da suka gaya mana kenan suka soke allowance din da ake ba nurses baya ga haka dan allowance din da ake ba teachers malaman makaranta masu zuwa koyar karatu suka soke wannan allowance din suka ce ba kudin da za a rinka biyan wa'annan kudaden to ba kudin da za a rinka biyan allowance din wannan ya za ku samu kudin za ku biya secondary school ko secondary school abin da suka gaya mana kenan kuma alhamdulillah ni wannan maganar da muke yi dan Allah dan annabi ina so saboda karancin lokaci ka bari mai hankali akan zangonnan mu shekara 27 gwamnatin NDC iyayen ta NDC suna mulki a kafar Ghana zango ta mara musu baya dan yau ta dace dan mai amince na kan mai dan uwana wani abu da ya ka na tarihi wanda ya sabu dukkan lango wanda suke wa yan lango cikin shekara 27 da suke mulki a
eko mun kai gure amma ka ci gaba da gaya mana menene kuka yi tanadi a da yanzu kuke so a zabe ku don saboda ku ci gaba da shi
eh abin da muka tare da shi ne wanda muka gyara harkar tattalin arzikin Ghana muka bai GDP to debt ratio yi zo kasa muka bai inflation yi zo kasa muka bayar da free education muna son mu kare wa'annan nasarorin nan da aka yi mu kare wa babba harkokin da muka sa a gaba nasarorin da muka samu shekara uku da rabi kan nan da suka wuce muna son mu dala inganta su ne mu dala karfafa su don kada mu yi kuskure wannan jam'iyyar NDP kan nan ta zo ta mai da hannun agogo baya tunda sun gano cewa aiki ya kai rungu shi ba abin da suka shuka ba su shuka rungu komai ba su shuka gano komai ba ba su security kuma a ranar zabe
to to Alhaji Ayuba akwai wata magana da ku ƴan siyasa kukan yi cewa kamar yadda kai zancen GDP ratio da zancen abin nan zancen inflation a da rayuwa da sauransu shi talaka bai san komai ba an ce shi talaka tambarin sa shine cikin sa ya ji a jikin sa to irin wannan turancin har yanzu talakawa fa suna kuka cewa akwai buƙatar su fa su gani a ƙasa saboda abin da ke faruwa kamar ba sa gani komi a ƙasa
to alhamdulillah ai wannan magana da nake gaya ma ta hanyar da za a bi nan talaka ya samu sauki saboda hanyar da gwamnati take bi kenan take samun kudin da take bada free senior high school take biyan allowance din teacher malaman makarantu wanda suka soke take biyan allowance din nurses ta kawo wani tsari da ake cewa one ambulance
Munzo kan wannan alƙawarin, munzo kan wannan alƙawarin, yanzu bari mu je wurin Alhaji.
Idan
kaji maganganun da Alhaji Ahmed Ayuba yayi, to amma kai ma zan nemi jin menene kuka yi ma tattalin arzikin kasar nan, wani irin tanaji kuka yi wa tattalin arzikin kasar nan, amma kuma in kana da martani, kana da minti ɗaya kai martanin ka, sannan ka zo ka kawo wannan bayani akan tattalin arzikin kasa.
To ba wani ya kai kanka kasan waya na yayin da abubuwan da ya faɗi ban ci ba, na ga kamar ya yi magana kan tsirin da na je na sauka tsokoki, wannan kowa ya kan kamar abin da suka yi na free access ba abin kirki ba ne, bai taimaka ma yara ba, bai taimaka ma iyaye ba, domin free access din da suke faɗi akwai wani ta iyaye da dama ɗan shuraren nan sun zo gida wata uku, shi an kai su wani makaranta kuma da ake ce ma private school tun goma kan wannan abin nan da yaran nan ke yi, saboda shi banda daɗin baki ba abin da NPP suka kulla ma kasan nan, da kula mina makaranta ɗaya da suka gina, kuna mina kula ya suna shi da suka gina, da kula mina university ɗaya da suka gina, da kula muna ya suna shi ina suka kai ruwa nawa suka kara, lantarki nawa suka kara.
To barkan ku da kokari malamai, muna da sauran abubuwan da zamu kawo muku a mako na gaba mai zuwa, inda a wannan karo in Allah ya kai mu zamu tsunduma cikin batun cin hanci da rashawa, ba safar kake ji ana magana shi a kasar Ghana ba, to amma wannan karo za ku je da aka fide biri har gutsaya game da gwacici, wato gwacici daga cikin wannan jam'iyyu a lokacin mulkin ta, wannan harka ta cin hanci da rashawa ta fi kamari. Yanzu a madadin su bakin namu da kuma shi baba ya kuma makeri, Aliyu Mustapha Sokoto ne a Washington DC, muna fatan mun ba ku lami lafiya, sai anjima.